Washington, D.C. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 9 ga watan Disamba na shekarar 2020 maganar kenan.
Haka yake Zara'u, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau mun samu bakuncin wani dan majalisar wakilai da kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa, inda za su tattauna akan lamarin tsaron Najeriya.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a Abuja karkashin jagorancin wakilan sashen Hausa Hawwa Umar da Nasir Adamu El-Hikaya. Kamar yadda na bayyana a farkon shirin, yau mun samu bakuncin dan majalisar wakilai mai gari Bello Kasimu da mai sharhi Bashir Baba.
Duk fadin Najeriya in kika kasafta a kalubalen tsaro da yake fuskantar kasar nan tamu, in kika ce kashi 80 daga cikin 100 na matsalar tsaro a Najeriya ta arewacin Najeriya ta kamari. Kuma wani abu babban abin da yake da daura kai shine duk wata babbar kujera da ta shafi harkar tsaro a Najeriya dan arewa ke kanta. Amma muke nan a cikin wannan irin bala'i, daga ba a yanka mu ba sai a sace mu, an maida mu bayi a cikin kasar mu, a danke ka a dauke ka ai daji da kai a sa maka farashi, ka san yadda kai ka biya kudin fansa ko wasu naka su yi karo-karo abinda sakkwatawa suke cewa tarbaci a zo a karbe ka. Wannan abu yana daban takeici kwarai da gaske. Kuma na koma ma tambayar da kika yi na menene yasa haka, ina ganin ba wani dalili bane illa bakin talauci da ya buka tutu a arewacin Najeriya. Matasa yaro ya tashi, iyayensa sun haife shi, kin san kuma dama daga inda aka fara samun akasi dan arewa ne zaki ganshi yana zaune a biranen mu da ƙauyukan mu ma duka, ba aikin fari babu na baki. Amma leka gidansa, mata hudu gare shi, yana tara tilin ƴaƴan da baya iya ciyar da su ma ballantana ya musu tarbiya. A gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske. Allah ji kan sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ba dan ya mutu ba, ya sha yin kururuwa akan wannan malamai suka yi ci a kansa, bayan shi a kashin kansa din shi ma malami ne a ɗaya da ɗaya cikin malaman da suke su kansa akan wannan batu da yayi. Babu wanda zai ce zai kada shi in gogawa za su yi batun malantar. Ya fito ya yi bayanan nan fiye da sau shurin masaki, amma ana watsi da shi. Saboda haka a arewacin Najeriya kusan kowa kika daga na yi maganar manyan kujeri da yan arewa suke kai wanda suka shafi tsaro, amma ake fama da matsalar tsaro. To shi kansa talaka ma da yake kauye shi ma ya bada gudunmawa irin tasa. Ka zo baka da aikin fari, baka da aikin baki, amma ka zo ka auri mata hudu, kana tara tilin yaya. Kuma in kin lura Hawwa, nan duniya babu inda kike zuwa kiga tilin almajirai sai a arewacin Najeriya. Duk wannan din shine ummul habaisin, ba wani abu ba. In ma wani guri kika je kika ga tilin almajirai, bincike su sannan a hankali zaki gane cewa yan asalin arewacin Najeriya ne. Saboda haka matsalolin suna da yawa, kuma kusan kowane dan arewa ya bada gudunmawa irin tasa wajen tabarbarewar al'amura.
To mallam mai gari, akwai wani dalili sabanin haka da kake ganin yake kawo ya kawo ma matsalar tsaro a Najeriya, musamman ma a yankin arewa?
Ta farko dai matsalan tsaro a arewacin Najeriya za mu danganta shi da jahilci. don ka duba a cikin musamman wayannan masu garkuwa da mutane zaka ga an aka kama mutum sai kaga ya ma faɗi sunan abin da ya ma bai sani ba kuma zaka karbi miliyan 10 zuwa 20 amma ka ji an bashi 5,000 ko 10 to kaga da yana da ilimi ya san nauyin abin da yayi ba zai in ma da zai yi don ya samu arziki to ba zai yi don ya samu 5,000 ko 10 ba to amma abin da yake kula mana kai ana shine a duk shugabannin tsaro kusan mutane 11 da za a kira su ne shugabannin tsaro a Najeriya guda biyu ne kawai waɗanda ba jan arewa ba wato shugaban Hafsan Hafsoshi na soja da kuma na sojojin ruwa su ne kaɗai waɗanda ba jan arewa ba kuma ni ba wannan ba shugaban ƙasa ya fito ba so ɗaya ba ba so biyu ba yace duk abun da ake nema duk abun da waɗannan sojoji da ƴan sanda suke bukanta akan harkan tsaro da suka tambaye shi ya bayar a majalisa da muka gayyaci mai bawa shugaban ƙasa shawara a harkan tsaro wato NSA ya ce gwamnatin nan ba gwamnatin Najeriya tunda aka kafa Najeriya ba ta taba bada goyon baya ta bada kudi a harkan tsaro irin wannan gwamnati ba sannan sojoji ma yaka kuma in ka tabo su za su ce ba a ba su kayan yaki ba a ba su hakokin su to sai ka rasa ina ne matsalan take wayin yake gaya mana ba daidai ba tunda an ba ku kudin me yasa ba ku ba su ba ko akwai wani abu wanda talakawa ba su sani ba sai su fito su gaya mana in akwai waɗanda suke amfana da wannan rashin zaman lafiya sai su fito su gaya mana in ba haka ba me yasa shugaban ƙasa zai ba ku shi mai ba shugaban ƙasa shawara ya tabbatar an ba ku sannan kuma su masu yaki waɗanda ƙananan sojoji da suke ƙasa ce ba ba su kayan yaki ba kwanan nan har ma babban komanda ya fito ya ce ba a ba su kayan yaki har hukunta shi akai an rage mar mukami da kusan shekara uku to wannan abun gaskiyar magana sai shugaban kasa ya tashi in ba haka ba randa mulkin na ya fito arewa wani dan kudu yake mulki muna da bakin magana me zamu ce to in dai namu wanda muke gadara da shi wanda kuma duk shugabannin tsaro namu ne wanda ban tsamman zamu sake samu wannan daman inda zamu samu gaba ɗaya daga soja dan sandan ciki custom immigration NSA NIA duka a ce ƴan arewa ne sannan a ce mun kasa zaman lafiya to wannan abun gaskiyar magana dole mu koma dubi maganan shugabannin arewa dole a zo a tashi in ba haka ba to matsalan nan za ta cinye arewa randa aka ce ba Buhari to ina gani arewan ma kanta zamu neme ta murasa
to Malam Bashir barin dawo kanka musamman ma shugaba Buhari a alƙawuran da yayi da ya karbi mulki kusan za a ce cewa matsalar cin hanci da rashawa shine kashin bayan gwamnatin nan amma kuma matsalar tsaro ita ce take tafiya hannu da hannu da cin hanci da rashawa amma har yanzu wanda da in aka duba matsalar tsaron za a ce Boko Haram ne amma yanzu abubuwan sai ƙara ta'azzara suke yi ta ina aka gaza
ai dungurungun ma abin nan na gaya miki ya ci tunani gaba daya an kika taba wadanda suke jin cewa yar rajin kaunar gwamnatin Muhammadu Buhari ai za su ce da ba haka ake ba kalubalen tsaron a cewa su tafiyawa a wancan yanzu tare ku zubu ma'ana to amma maganar gaskiya ita ce ba ko shakka ba ma ba man da suke dinga tashi da kin san da ba a masallaci ba ba a makarantu ba ba a asibitoci ba ba a kan hanya ba duk bil adaman da ya fita daga gidansa a arewacin Najeriya iyalinsa sai sun ga dawowarsa haka ake ciki to yanzu ni a gani na ba wai wata nasara ce aka samu ba domin da ba ma ba man nan tashin ba ma ba man nan ya tsaya abun kuma sai ya baza ma ya komo arewa maso yammacin kasar nan dan duk da ya taru ana iya a ce ya taru ne a arewa maso gabacin kasar nan amma yanzu ki duba abin da yake faruwa a arewa maso yammacin kasar nan inda aje a samu mutane har cikin gida a tozarta mutum wani a kashe shi dungurungun wani a yi iyalinsa ko ƴaƴansa fyaɗe a gabansa yana kallo don tsabar iskanci to wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da in ma kaunarka da Buhari ta sa kana cewa an ci nasara ta rashin tashin ba ma ba mai, to yaya kake ganin abin da kuma ya bazama ya komo arewa maso yammacin kasar nan? In ma wacce riba da aka samu kin ga ta ruguje kenan,
ba ana iya ce ba kamar abin salo ya canza.
Salo ya canza kuro, amma ni a gani na babu wata riba da aka samu, kuma shi Buhari da kansa na tabbatar yanzu sallallami yake yi yana mamakin yadda abubuwan suka surkurce masa haka. Domin kamar yadda kika ce, ɗaya daga cikin manya-manyan alƙawuran da shugaba Buhari ya wa 'yan Najeriya kenan zai samar da tsaro, ya je Chatham House a London, ya yi waɗannan maganganu yana ga ma al'ummar duniya cewa idan har ya samu gwamnati to al'ummar duniya sai dai su tunanin wata ƙasa ba Najeriya ba, amma yanzu duk idan duniya gaba ɗaya yana Najeriya musamman al'amarin tsaro.
To megari sunan shi? To malam megari
Kasimu Megari, dan majalisar wakilai daga jihar Taraba. Ya kamata a gabatar da shi haka. Kasimu, ka ji irin abun da Bashir Baba ya faɗa cewa tamkar ta gwamnatin shugaba Buhari ta gaza ne, kai me zaka ce kan wannan?
Gaskiyar magana, mu a arewa maso gabas a inda na fito, ba za mu ce ta gaza gaba ɗaya ba gaskiya, don mun ga canji. Don akwai lokacin da aka kai shekara biyar ba a yi jam'in magariba, isha da asuba a Borno State ba, da jihar Borno da Yobe da bangaren Adamawa. In muka tashi diga nan baka isa ka tashi ka kai Maiduguri rana guda ba, dole sai ka kwana a hanya. A nan gadan Numan muna kai awa shida ko bakwai a nan checkpoint na kan gada. Ba za mu ce Allah wadai gaba ɗaya ba, gaskiya muka yi haka, wato mun yi wa Allah butulci, sannan kuma shi shugaban ƙasa ba mu mara adalci ba. Amma gaskiyar magana shi ne waɗannan shugabannin tsaro na yanzu, da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka, sun yi kokari, sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa, amma yanzu sun gaji, basirar su ta kare, ba su da wani sauran abun da za su iya tabukawa dan Najeriya. Shi yasa muke kira da a canza su, a kawo wani sabon zubi, su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani.
Malam Bashir, kamar yadda ya faɗa, kana ganin idan aka yi hakan za a iya samun mafita?
Za a samu mafita mana. Shi shugaba Buhari, in muka dubi tarihi, ai ya taɓa mulkin soja a ƙasar nan shekara 1984 zuwa 85, inda aka samu ƴan uwansa sojoji suka kifar da shi. A dalilin, cikin dalilin da suka bada har da cewa shugaba Buhari mutum ne mai gardama da shegen taurin kai, baya karɓa shawara. To watakila abin da muke gani yanzu yana nema ya gaskata wancan magana da waɗancan sojoji suka yi waɗanda.
Amma Bashir Baba, a yayin lokacin ana cewa kamar shi marigayi tun zai da wani dama mai zafin, ba wai shi shugaba Buhari ba ne kawai, shi shugaba Buhari dama can yana da zuciya irin tabarin tsarin mulki, da koda na sojan ne ma yayi aiki da kansa, babu tsananta, ba mamaki ana tunani shi marigayi tun zai da wani fiye zafi fiye da shi Buhari.
A wannan haka ne. To ai ko ina ma shugaba Buhari aiki, in ka lura ba shi ne yake shugabancin ba, maganar gaskiya kenan. Shi mafi yawanci hoto ne, yanzu gashi da kanka ka faɗa, lokacin da yawancin mulki na soja tun da idabuwar mataimakinsa shi ne ya tafiyar da ƙasar nan, shi ne mai zafi-zafin. Bayan wannan ai ya yi aikin PTF, ko a wannan lokacin su Salihu Jusuf suka tafiyar da wannan hukuma ta PTF. Yanzu kuma an fito ƴan jarida kun faɗa cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba.
Idan muka faɗa.
Ƴan jaridu, in kai baka faɗa ba, wani ɗan jarida ya faɗa.
sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda a yau muke tattaunawa akan al'amuran tsaron Najeriya. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Yanzu kuma an fito yan jarida kun fada cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba.
Idan muka fada.
Yan jaridu in kai baka fada ba, wani dan jarida ya fada. Suna nan da ai ba kai kade ne dan jarida a Najeriya.
Masu sharhi dan jarida ba shi da ikon yanke irin wannan hukuncin ai.
To za mu je, amma dai da yan jaridu ake amfani a yayata batutuwa in sun taso. Saboda haka mu je ba ku ba yan jarida suka fada, amma dan su sun fada ta hanyar yan jarida. Cewa ba Buhari ne ke mulki ba. Mai ɗakin shugaba Buhari ta fito ta koka ta bara, ta
ce
haka ne. To ta fito ta bara ta ce ba mai gidanta ne ke mulki ba. Aka ce a fita batunta, duk wanda zai fito ya faɗa sai a ce ƙarya yake yi. Sai muka wayi gari muka ga mai bema shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro Baba Gana Mangunu ya rubuta takardama hafsoshin soja da fito janar da 'yan sanda cewa kar ya ƙara jin sun karɓi umarni daga wani in ba shi ba. Kaga in ba shi ba sai ko shugaban kasa, abinda ya fito ya faɗa kenan. Kaga wannan ta tabbatar da maganganun da ake cewa, musamman da yake maganar tsaro ce ta fi kai makuwa ko ina a ƙasar nan. Wannan bayani ya fito a fili cewa ba shugaba Buhari ne yake bema hafsoshin sojan nan umarni ba. Saboda haka har koyaushe shugaba Buhari abu ɗaya yake da shi Buhari, babu yadda za a kaga kayan sata ka ce waɗannan Buhari ne ya sace su, amma bayan wannan ka kyale Buhari. Gaskiya ba magana mulki ba iya shi ba, iyakar gaskiyar magana kenan.
Wato Bashir Baba, kusan zan iya cewa kai mai sharhi kan lamuran yau da kullun ne kuma ba dan siyasa ba, amma shi Kasimu mai gari dan siyasa ne kuma dan jam'iyyar APC mai mulki, ban san me zai ce ba. Watakila zai yana da ra'ayi kan wannan abin da ka faɗa.
Wato gaskiyar magana, a iya sanin mu 'yan Najeriya sun zabi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. An zo dandalin Eagle Square an rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. To in ka ga wani ya zo ya ce mana ba shi ne shugaban ƙasa ba, zai ba mu wani hujja wanda zai gamsar da mu akan cewa muna da wani shugaban ƙasa daban wanda muka zaba. Don haka mu a iya sanin mu shugaban ƙasa na Najeriya shi ne Muhammadu Buhari, wanda muka zaba kuma aka rantsar da shi, wanda kuma muke ganin duk wani takarda da zai tura na da wani a gwamnati shi yake turawa, kuma da sa hannunsa ake yi. Don haka ni a iya sani na shugaban ƙasa ɗaya muke da shi a Najeriya kuma shi ne jiran Muhammadu Buhari.
Amma Kasimu mai gari, kuna ganin tasirin shi shugaban Muhammadu Buhari yana yin abubuwa da su ne muradun dama da ya sa kuka yi campaign kuka canza jam'iyyar PDP bayan ta yi shekara 16 tana mulki?
Na gaya ma yanzu yadda ka tambaya, kuma na gaya ma akwai abubuwa da in muka ce basu yi ta daidai ba ko ba a samu canji ba, ba mar adalci ba, kuma mu aƙalla Allah ma mu mai butulci. Amma shi ma ɗan adam ne, akwai wasu mutane da ya bawa appointment ko mukami waɗanda su ya kamata su yi, dama ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shugabancin da su sabbai. Don haka mutanen da ya ba dankawa amana su suke cin amanar mu. Ba abun da ba amana ba arewa. In ka duba harkan mulki, ka dubi northwest, arewa maso yamma ko, duk ministoci da aka bayar ana ministoci guda tara, duk manya-manya ministoci ne. Amma su me suka mana? Shine tambaya. Ba abun da ba amana ba.
Wato Kasimu, akwai wani abu da na so ne tambayawa. Yawanci mutane suna magana salon da shugaba Buhari ne watakila ya ɗauko. Ka san da PDP ita idan mutum ya gwagwarmaya a jiha ko ya tsaya takara bai nasara ba ko babban ɗan siyasar jiha, shi ake zaɓowa a bashi minista ko wasu manyan mukamai. Amma shi a nasa salon na shugaba Buhari shi yake zaɓo mutanensa da kansa. Watakila wasu ma ba su fiye zama a jihohin da aka ɗauko su ɗin ba.
Ai dama abun nufi shi ne wanda ya wahala a saka marko. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko ya san shi da jam'iyyar CPC ko? Ai ta ce jam'iyyarsa. To a cikin ministoci a arewa kadai ya ɗauki ministoci 11 waɗanda 'yan jam'iyyar CPC ne, waɗanda muka yi tafiya da su tun farkon tafiya har zuwa yanzu. Don haka tunda ya basu su haƙƙi ne, kuma su suka san mutanen da aka yi tafiyar nan da su. Haƙƙi ne su minista, shi yake rubuta memo na ba da appointment na chief executive, shi yake bada yake list na board, in me yasa ba za su yi wa mutane sauran mutane da suka yi wa tafiyar nan wahala ba, to haka in zaka zarga su ka zarge su shi yayi abin da zai iya yi, ba zai iya bawa kowa ba, ba kowa kuma zai iya samun zarafi ya ganshi ba, kuma kai ka sani a aikin ka yanzu haka kana iya mantawa da wasu abubuwa, dare a ce mutumin da yake dauke da duk kasar Najeriya a kansa, kuma haka waɗanda muke tare da su, su din su suke zalunta mutane mu.
Bashir baba, ka gamsu da abinda Kasim mai gari ya faɗa ko kana da ja?
Ko kaɗan, ina da ja. Ba ko shakka shugaba Buhari shike da hurumin ya naɗa waɗanda zai yi aiki tare da su, kuma ya naɗa. Amma kuma me yake faruwa? Waɗanda suke ce masa amanar bai sani ba ne? In ka lura baya-bayan nan an fito ana zargin musamman mutanen Arewa, masu kiran kansu manyan Arewa, suna zargin minista Babaraji Tunde Fashola da cewa manya-manyan ma'aikatu da aka hada masa guda uku da farko, ma'aikatar ayyuka, ma'aikatar gidaje da ma'aikatar wuta, wutar lantarki, an ce yayi watsi da arewacin Najeriya bai tsina nama Arewa komi ba. To shin wai waye ne ya nada Fashola din nan? Ka ce mun shugaba Buhari dan Arewa. Wane ne yake da hurumin ya tsawatar ma Fashola idan ya baudi shugaba Buhari? Waye ma yake da hurumin ya sallame shi aiki dungurungun idan bai gamsu da abin da yake ba, ko kuma ya gane ne yana masa cin amana? Shugaba Buhari duk bai ba. Hafsoshin sojan nan da ake magana da yake babban kalubalen da yake fuskantar mu yanzu shine na tsaro, tunda mun kai matsawar da a Najeriya yanzu talakan Najeriya ya daina neman gwamnatin Najeriya ta masa hanya, ya daina neman Najeriya ta ba shi ruwan sha, ya daina neman gwamnati ta samar ma ƴaƴansa makarantu da asibitoci, duk dan Najeriya daina neman gwamnati ta masa wannan abin. Da dan Najeriya yake cewa shine gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabinsa ta yi abin duk da take iyawa ta samu ta yi don ya samu ya zauna lafiya, ba tare da an kashe shi ba, ba tare da an yanka shi ba, ba tare da an zo an yi ma iyalinsa an tozata shi a gaban iyalinsa ba, ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karɓar kuɗin fansa ba. Wannan bala'i da me ya kama
Kasim mai gari a ƙarshe me za ka ce? Don yanzu kusan abin da ya saura shi ne cinkarar zaben 2023. A yadda kuke tafiyar nan, kuna hango, kuna da nasara, kun cimma nasarori, me za ku faɗa wa masu zaɓe in kuka zo sake neman takara?
Ya to, akwai abubuwan faɗe da yawa, kai ka sani, kowa kuma ya shaida tunda aka kafa Najeriya ba a samu gwamnati da ta bada interventions na tallafawa mutane irin wannan gwamnatin ba. Babu ita. Kuma
ne
ba dama cikin mutane miliyan 20 miliyan 200 ba zai yi wa bawa kowa ba, don Allah da yake da zai iya bawa kowa cikin kyallawar ido shi ma sai bawa kalidan. Shi yasa duk Najeriya cikin mutane miliyan 200 da wani abu shugaban kasa ɗaya da ya ga dama sai wa kowa ya zama shugaban kasa a garin su. Don haka sannan ai APC ba sai an fada ba, kuna ganin aka ce ta inda baki ya karkata ta nan yawo ke zuba, kuna ganin yadda mutane suke tururuwa daga gwamnoni yan majalisu, kuna ganin yadda suke tururuwa suke shigowa jami'ar APC. Wannan shi yake nuna ma tabbas in Allah ya yarda ba kawai ana jiran ranar zabe ne a ce ga wanda ya ci primacy ya zama shugaban kasa.
Kuma ni dama babban dan PDP tuna tarihi da yace PDP jirgin Annabi Nuhu ne, duk wanda bai shiga ba zai halaka. Watakila Kasim magana da kike so ka faɗa kan APC kenan.
Ba zan wannan irin wayannan maganganun ba, amma dai ai ka gani aka ce juma'ar da za ta yi kyau tun ranar Laraba, tunda ka gani gwamnoni sun fara barin jam'iyyunsu suna shigowa, yan majalisa suna barin jam'iyyunsu suna shigowa, to wannan yana nuna yana kara tabbatar mana da cewa jam'iyyar APC Allah da zamu
wato abin da yake damuna ma ga APC ko da yake ba damu zan cewa duk wanda zai tallata ta sai ya kawo maganan shugaba Muhammadu Buhari, irin manufofinsa, irin muradunsa. Har yanzu ba a sake samun wani mataimaki ko mai tsarin irin shugaba Buhari bane da za ta ce to ka ga da shugaba Buhari da irin su wane wane, kullum sai ka ji sai a ce yadda aka gamsu da mulkin shugaba Buhari, amma ba a kawo wani mutum na daban.
Kaman wanne kake nufi? Don shugaban kasa biyu ne
in aka zo tallata jam'iyyar APC, saboda kaga ko zaben 2015 an ci zaben nan ne da karfin shugaba Buhari da yawan mutanensa. A 2019 nan ma an ce saboda gamsuwa da aka yi da shugaba Buhari. To sauran mutanen kaga kai ma Kasim Dazuka ce akwai jan aiki ba sa yin abubuwan da suka dace.
To ai duk wanda yake da uba ba zai tinkawa da uban wani ba. Muna da shugaban kasa Muhammadu Buhari shine uban mu, laifi ne don mun tinkawa da uban mu. Eh? Ai ban ga laifi ba don wani dan jam'iyyar APC ya tinkawa da Buhari. Mutum ne da ne ya tinkawa da uban shi. So ba wani abun wani abun magana bane
akai. Idan shugaba Buhari ya tafi to why dai ne sabon shugaba Buhari dan kowa yana da ai waɗanda yake so ya bari a baya su gaje shi a irin ayyukansa.
To ai ba a sallaka kogin ba an kai ba. Ran da muka kai bakin kogin za mu sallaka.
Kasu mai gani kuwa mun gode ƙwarai mun tattauna da dan majalisar wakilai daga jihar Taraba.
Kasu mai gari. Sai kuma Malam Bashir Baba wanda zan ce da ɗan jarida ne amma yanzu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum inda ya fi ƙarfi kenan. Malam Bashir Baba mun gode ƙwarai.
To ni ma ina godiya kuma da fatan idan muka ƙara gayyatan ku za ku zo mu samu mu ƙara yin wata doguwar tattaunawa tare da ku.
To a madadin su gaba ɗaya naku Nasiru Adamu Alika yake cewa wassalamu alaikum wa
da titiyanin gabatar da shirin Zahra Aminu Sadiya, Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗinsa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Aula daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.